sauti na bakwai aqida da yake zo muku daga cibiyar Haidar Center for Islamic Propagation. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kafin mu shiga tabbatar da samuwar Ubangiji, yana da kyau mu nuni ga cewa sunayen Ubangiji ana gayawa Ubangiji su ne idan ba su da wani bangare na tawaya. Shi yasa ma wasu malamai suka tafi akan cewa ba a yadda a kira Allah da wani suna ba sai sunan da shari'a ta sanya masa, ko kuma hankali ya sanya masa wanda yake ba shi da wata tawaya. Kamar wajibul wujud, wajibul wujud shi ne mafi kamalin sunan Ubangiji da hankali ya kira shi da shi wanda ba shi da tawaya, mana wanda samuwarsa wajiba ce, mana wanda yake babu rashi tare da shi babu tawaya, dukkaninsa kamala ne, mana wanda yake ba shi da iyaka a samuwarsa da kamalarsa. Amma bai yi wa ga Ubangiji a hankalce, tunda shari'a ba ta zo da shi ba a ce masa arifi ne, ko mai kaifin hankali, ko mai kaifin kwakwalwa. Dukkanin wa'annan kalmomi al-arifu, al-aqilu, al-fatin, az-zaki ba a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala su, saboda suna da bangare na tawaya, domin a cikin su akwai rizkar abin da yake ya boye ga marskai. Hakanan ba a ga Ubangiji mai izgili makiri, ba a ga masa wannan sunaye saboda suna da janibin tawaya. Hakanan ba za a ga masa mai dandano ba, ko mai tabawa, shi ma dai saboda suna shi'urin iyaka da amfani da wasila ta hannu ko harshe wajen idrakin abubuwa. Saboda haka ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne a kira shi da sunaye wanda yake na kamala, musamman ma wanda shari'a ta ambace shi da su. Hakanan babu ladabi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan sunaye sun kasance suna daurantar juna, ka keɓance shi ɗaya ka kore musu ɗayan. Dole shi alƙabir ne, albasitu, yana karɓewa yana kuma shimfiɗawa ya bayar. Shi almu'izz ne, almuzil, mai ɗaukakawa ne ko mai kaskantarwa, kamar yadda yake shi ne ma'ana alhafiru, arrafi'u. A koma kilif ɗinmu na irfani domin jin abin da suke cikin ma'ana a wannan sunayi. Na biyu, dukkanin samammu bayyana ne na sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne ainihinsu ta wata fuska. Kowane suna daga sunayen Ubangiji akwai inda ya sauka, akwai abubuwan da yake samarwa. Idan ya kasance sunan shi Al-Khaliqu, wani shi ne sunan da yake iko da dukkan duniyar da take sabanin ta Ubangiji, shi ne Ar-Rabbu. Cikin kowane abu akwai rububiyarsa da khaliqiyarsa, akwai tadbirinsa da makamancin wannan. Ahlul bait, amincin Allah ya tabbata gare shi, sun tarbiyantar da mu a cikin addu'o'insu. Kamar fadin nan na Ahlul bait a cikin addu'a, a cikin littafin Bihar juz'i na 91 shafi na 182 hadisi na 8, wa bil ismi alladhi khalaqta bihi al-arsha, da sunan da ka halicci al-arshi da shi. Wa bil ismi allazi khalaqta bihi al-kursiyyi, da sunan da ka halicci kursiyyi da shi. Wa bil ismi allazi khalaqta bihi al-arwa, da sunan da ka halicci rayuka da shi da sauransu. Hakanan usulul kafi daga babin nawadir daga kitabut tauhid juz'i da 1 shafi na 144 hadisi na 4, an rawaito daga Imam Sadiq wata ma'ana ta sunan Ubangiji da take nufin zababbun bayansa na gari, manzon Allah da alayensa. Yana cewa nahnu wallahi al-asma'ul husna, mu ne wallahi asma'ul husna, allati la yaqbalu Allah min al-ibadi amalan illa bi ma'rifatina, wa inda Allah baya karba aikin bayi sai da sanin mu. Wannan wata ma'ana ce ta asma'illah. Shi sa ka sun ce muni asma'ullah, muni Allah ya umarni a yi riko da mu, a yi tawassali da mu. Da wannan ne za mu fahimci kiliya cewa idan an ce sunan Ubangiji ba shi ne Ubangiji ba, Sunan Ubangiji an sanya shi ne don ya nuni zuwa ga Ubangiji, amma Ubangiji baya shiga cikin kwakwalwa, ba a suranta shi a kwakwalwa, ba ya sifantuwa da surarsa a cikin kwakwalwa. Sai dai waɗannan ma'anoni da kuma wannan lafazozi da ake kiran sifofin Ubangiji da sunayensa da su, an sanya su ne don su yi nuni zuwa ga kamalarsa. Sai ya zamanto kowane mutum yana tuna wannan sunaye yana neman ya siffanta da su, shi ne hadafi. Idan aka ce Ar-Rahman, sai ka yi tunanin siffantuwa da rahamaniyar Ubangiji, sai ka zamanto mai tausayi da jin kai gabayi, mai yaɗa soyayya gabayi. Kai dukkan wani saman mai sakamakon cewa yana nuni zuwa ga samuwar Ubangiji, shi ma su ne daga sunan Ubangiji. Dukkaninsu baki ɗaya, kamar yadda dukkaninsu suna tasbihi ga Ubangiji, sai dai ba ma fahimtar tasbihinsu. Dukkan mai wata kamala, kamalarsa tana takewa zuwa ga Ubangiji, shi ne wanda ya bashi wannan kamala. Dukkan mabukaci yana wadatuwa ne da Ubangiji, dukkan ragagge yana bukatar cikuwa ne daga Ubangiji. Ubangiji shi ne mai halittawa, mai sana'antawa, mai gudanar da halitta. Ya saba da dukkan halittu, dukkaninsu suna tasbihi zuwa gare shi. Babu wani abu a cikin samuwa sai yana tasbihi ga Ubangiji, kamar yadda ya zo a cikin babu Jawamil Tawahid na Alkafi, wato juz'i na ɗaya shafi na 139 hadisi na 4. Hakanan ma a tauhidi da na fayyad tashbih, shi ma an karɓo daga Imam Radashigan. Hakan shi ne Ubangiji a sama, shi ne Ubangiji a ƙasa, shi ne wanda yake yin komai an roƙe shi ko ba a roƙe shi ba, daidai gurgudan isti'idadin abubuwa da shiryuwarsu su karɓi fallarsa da fayyadarsa da ni'imarsa, daidai gurgudan yadda yake kwararo musu da ita. Idan abu yana so ya samu, sai ya samar da shi da mabdi'u. Kowane sowa yana fara da abin da yake tattare da wannan suna. Shi yasa dukkan abin da ke sama da ƙasa yana roƙon Ubangiji. Babu wani ruhi ko mala’ika ko aljani ko mutum ko dabba ko shuka ko duwatsu ko ruwa da iska da makamancin wannan, sai ya kasance yana roƙon Ubangiji, yana buƙata zuwa gare shi. Don haka kowanne Ubangiji yana saukan masa daidai wannan buƙatar tasa, kuma babu wani daga cikinsu sai yana roƙon Ubangiji, ko dai roƙe Ubangiji da shiryuwarsa, isti'idadinsa, daidai gwargwadon buƙatarsa, ko ya roƙe Ubangiji da harshen halinsa, lisanul hal, halinsa yana buƙatar a yi masa kaza, ko kuma ya roƙe Ubangiji da lafazi ya ce ya Allah kai min kaza. Kuma duk abin da suka roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai da ya ba su, ba su taɓa roƙon Allah ba sai da ya ba su, daidai gwargwadon harshensu da suka roƙa, daidai gwargwadon abin da ya ba su, ko da sun yi tsammanin ba a ba su ba, an ba su. Shi yasa ma abin da yake roƙa idan bai dace da shi ba, a isti'idadin sa ko lisanul hal, ko da ya roƙa da harshe sai ka samu, saboda an ba shi abin da ya roƙa da lisanul hal, da lisanul isti'dad. Talaka yana kiran al-gani al-maguni ya wadatar da shi. Da ya ce Allahu, yana kiran Allah, amma mai ta cikin al-maguni mai wadatarwa. Mara lafiya idan ya ce Allahu, yana kiran Ash-Shafi, wanda yake sunan daga cikin sunayen Allahu, wanda aka zalunta idan ya ce ya Allah ka taimake ni, mana ya al-muntakim ka taimake ni, yana kiran Ubangiji da sunan al-muntakim. Hakanan wanda yake neman a bashi da, hakanan wanda yake neman a bashi dukiya, hakanan wanda yake neman a bashi ilimi, kowanne idan ya kira Allahu, yana kiran sunayensa ne daga cikin sunan Allahu, amma da harshen Allahu. Hatta da sautin mara lafiya kira ne zuwa ga Ubangiji da cewa ya ba shi lafiya. Yahya al-Khuza'i yana cewa, na shiga wajen Imam Sadiq tare da wasu daga cikin mutanensa, wato masoyansa, mabiyansa. Sai muka ziyarci wani mutum da ba shi lafiya a wajensa, sai mutumin yake ce saboda zazzaɓi da ya rufe shi. Sai na ce da shi, ya ɗan uwana, ka ambaci sunan Ubangijinka, ka nemi taimakonsa. Sai Imam Sadiq ya ce, da yake cewa suna ne daga sunayen Ubangiji. Duk wanda ya ce ya nemi taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan ruwaya ta zo a cikin kitabun Tauhid babin sunan Ubangiji shafi na 219 hadisi na 10, da haka nan ma'anil akhbar shafi na 354 babin fadin mara lafiya. Da wannan za mu fahimci sunan Ubangiji suna da ma'anoni daban-daban, kuma sunan Ubangiji sufofi ne da suke nuni zuwa ga Ubangiji, ba su ne Ubangiji ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.